بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka iyayenmu mata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina farin cikin haduwa da waɗannan fuskoki masu albarka a wannan yammaci na rana asabar wanda shine yammacin 20 ko 21 ga watan Dhulqa'da shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 10 ga watan Yuni na shekarar miladiya ta 2023 a wannan ɗakin taro na makarantar Al-Bayan dake cikin ƙwaryar garin Jos a jihar Plateau a Nigeria wanda cikin sahalewa Allah madaukakin sarki ya bamu damar halarta wannan wuri domin yi wa junanmu nasiha da sada zumunta da ƴan uwanmu su Malam Abu Ibrahim da sauran malamai da suke wannan wuri Allah ya saka musu alkhairi an nemi da na yi tsokaci akan wato ababen da ke ema ababen da ake bukata a gidan musulmi ina ganin zan tashi da ita saboda kaman ba a ji na sosai ko ni ma malamin makaranta ne na saba tsayawa ba komai ƴan'uwa masu albarka musulunci ya yi kira zuwa ga gyara gida a yayin da ya kira zuwa ga gyaran al'umma gaba ɗayanta to wannan yana nufin kenan ya kiraye mu zuwa ga mu gyara gidajenmu domin gyaran gidajenmu shi zai haifar da gyaruwar al'ummanmu saboda kamar yadda muka sani ita al'umma tana ginuwa ne sakamakon samuwar gidaje wato families su gidaje da ainihin wato iyalai suna matsayin kaman foundation ne da ake gina al'umma a kanta kuma shi duk gini matukar bai samu kyakkyawan foundation ba babu shakka wata rana zai ruguje ko mun daren dadewa wata rana zai ruguje da haka musulunci ya bada muhimmanci kwarai wajen ganin cewa an gina iyalai masu nagarta wanda za su tattaru su haifar da al'umma mai nagarta za mu iya tuna kiran da Allah yake yi ga muminai a cikin suratul tahrim fadin Allah ya ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara zuwa ƙarshen aya Allah ya ce ya ku muminai ku kare kanku da iyalanku daga wata wuta wadda za a hura ta da mutane da duwatsu hakanan a cikin hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cewa kowa dake cikin wannan al'umma yana da wani responsibility wajen tarbiyyarta nabi yake cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kowa a cikin ku makiyayi ne kuma kowa za a tambaye shi akan abin da aka bashi kiyo annabi sallallahu alaihi wasallama yace almar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha mata aure mai kiyo ce a gidan mijinta mai kula ce da iyalanta kuma za a tambaye ta ranar alkiyama akan kiwon da aka bata haka dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dinga lissafa ire-iren waɗannan a dangogi na kiwo da aka baiwa mutane kuma yana tuna musu cewa lalle za a tambaye su akan abin da aka ba su kiwo saboda haka za mu ga cewa wannan tsari na iyali da tsarin zamantakewa na ma'aurata da su da iyalan su wani tsari ne dama wanda haka Allah yayi al'umman nan saboda haka da Allah ya halicci Adam alaihi salam ba da jimawa ba Allah ya halittar masa abokiyar zaman sa wa khalaqa minha zawjaha daka haka tsarin yake a dabi'a dan adam kuma haka tsarin yake a addinin da Allah ya da abauta masa da shi shine musulunci shi sa Allah yake cewa wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma Allah yace inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun yana daga cikin ababan da Allah ya bayyana a matsayin ayoyin da ya saukar a bayan ƙasa wanda ya kamata a tsaya a dube su a yi nazari da tunani akai shine tsarin zamantakewa yace na sanya muku inji Allah na daga cikin ayoyina na sanya muku mata wanda suke daga irin jinsin ku na dan adam kuma nayi haka ne dan ku samu natsuwa a tsakankanin su Allah yace kuma na sanya tausayi da kauna a tsakankanin ku Allah yace lalle a cikin haka akwai ababan lura dan mutane su tsaya su yi tunani saboda haka Allah ya sanya gidajen mu su zama wurin natsuwa su zama wurin samar da annashuwa su zama wuraren da zamu koma bayan mun wuni muna neman rayuwa su zama wato abinda zai zama mana makwanci kuma wurin da zai bamu kariya wurin da zai bamu ainihin wato tsari daga sabon Allah da fitintunu dan haka gida shine wuri na farko da ake gina al'ummar dan adam a cikin sa duk al'ummar da ta rasa kyakkyawan tsari na wajen tafiyar da gidajen su babu shakka wannan mummunan tsari zai girmama ya fito daga cikin gidajen ya yada a cikin al'ummar kuma ya kawo mata tasgaro wajen rayuwarta wannan yana ƙara tabbatar mana da muhimmancin lallai ya zama cewa mun dauki matakin tsara gidajen mu ta yadda za su zama sun taimaka wajen ci gaban al'ummar mu ne kun su zama dalili na kawo matsala a cikin al'ummar mu kuma wannan aiki ne na dukkanin al'umma kowa sai ya bada tashi gudunmuwar wajen ganin cewa an samu kyakkyawar tarbiyya a cikin gidajen mu sai wannan tarbiyyar ta yi naso tsakankanin iyalai da ƴaƴa da al'ummar da za su wayi gari su zama su ne manyan gobe sai al'umma ta gyaru duk waɗannan za su nuna mana muhimmancin samar da gidaje waɗanda suke tafiya akan tsari na tarbiyya ta addinin musulunci matukar muna so mu ga abu mai kyau a cikin wannan al'umma ta mu ina so na lissafo mana wasu ababan lura guda goma waɗanda ya kamata mu lura da su ƙwarai a cikin al'amarin gidajen mu yadda muke gudanar da su waɗanda muka riga muka san muna yi a cikin ababan da zan faɗa sai mu gode wa Allah mu ce to alhamdulillah shi muna kan turba ta gari ko mu ƙara ƙaimi wajen ganin mun tabbatar da waɗannan wato tubala na gina al'ummar mu a cikin gidajen mu waɗanda kuma ya zama na cewa ba mu ankara muna yin su a cikin abin da za a ambata ba to yanzu sai ya zama mun ankarar da junan mu kenan sai mu ga ta ina za mu gyara kurakuran mu dan samar da al'umma ta gari a cikin wannan rayuwa ta mu abu na farko daga cikin ginshikan da ke gina wato gida mai nagarta a cikin al'umma akwai zaben abokin zama ko abokiyar zama ta gari ikhtiyarul zawj as-salih aw as-saliha kuma wannan shine wato bulo na farko da za a saka wajen samar da gida mai inganci wanda zai raini yara da ƴaƴa wanda za su zama masu nagarta abin alfahari a cikin al'umma da haka zamu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayar da ka'ida ga mazaje akan wace irin mace za su aura haka ya bayar da ka'ida ga mata akan wani irin namiji za su aura manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin Bukhari da Muslim yake cewa tunkahul mar'atu li arba'in a ɗabi'a dan adam yana auren mace ne saboda ɗaya daga cikin ababe guda hudu wannan mafhumul adad ba dole sai iyakacin su ba ta yu akwai wasu sabubban amma dai waɗannan sabubban da aka ambata a cikin hadisin sune ru'us sune mafi muhimmancin dalilan dake jan hankalin namiji ya kaunaci wata mata kuma har ya so rayuwa da ita a matsayin iyali kuma har ya mubasharanci neman aurenta kuma ya aure ta yaga cewa to ya ci ribar rayuwa ya samu abin da yake nema annabi sallallahu alaihi wasallama ya lissafa yace li hasabiha wa jamaliha wa diniha gore ne dai wannan hadisi ne islamiya ne ko ana san duk kun san shi li hasabiha wa maliha wa jamaliha wa diniha au kama kala muhammadun sallallahu alaihi wasallam annabi yace aka auri mace dan asalinta diyar ware ce ko dangin suwa ne ko yar kabila kaza ko yar gida kaza wannan zai bata wato kwarjini a gun maza zai sa tai daraja manemanta su yawaita sadakinta ya tsada ta baiwa kananan manema tsoro ce ai yar wance ce ko yar wane ce ko dangi kaza ce da makamantansu kuma an auro ta za a dinga girmama ta saboda ganin asalinta dinnan to shine li hasabiha sannan wa jamaliha kikkiawa ce ta gani da fadi ta zarta kawaye ta zarta sa'a to wannan kowa yana so a ce ya auri mace wanda za a gani a ce kai masha Allah malam wane ya more mata wallahi ai kan kowa ce kun wanda ya rasa idan ma yana da wata iyalin a gida da zaran an ga irin wannan hankali yakan tashi Sayyidatuna Aisha Allah ya kara mata yadda tana zauna a gidanta a gidan Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga Safiya radiyallahu anha lokacin tana baiwa ba riga an yanta ta ba balantana Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure shi tana ganinta tace fita ki ban min gidana fita 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 tace wannan kikkiawan matar idan mai gidan nan ya ganta ba sai na za gare wato kai yan mata yana wa matan aure barazana ko sai gutu saboda an san mazaje sukan kalli wannan kyam kuma ke da ki tare da mijinki kin san menene muwasafat na kyau da yake nema yana son iri kaza iri kaza to da kin ga wannan iri kazan me kun ki tuna hadisin cewa la yumina ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsi sai kawai ki waske dayan wajen to ya kamata a dinga tunawa ku ne kuke cewa ciwon yama ce na yama ce ne ba kuke fadi ba Allah ya samu dace to sai na biyu kenan ko ana auren mace dan kenta na uku sai kuma aka ce walimaliha ko kuma dukiyarta wato dukiya da dama tana hannunta ko ana sa ran za ta samu nan gaba ce ai tayi karatu na boko likita ce ko banka ce ko babanta wani attajiri ne wanda ana sa ran dan da Allah ya karbe shi za ta ci gado mai tsoka ko wata ƴar kasuwa ce wanda tana da wani jari ko bazawara ce mijinta ya mutu ya ba kaya duk wannan limaliha dan dukiyarta sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce walidiniha kuma ana auren mace dan kan addininta dan kulawarta da addini saboda sister ce mutadayyina ce ustaziya ce ta taba cin musabaka sune ke kula da islamiyu a anguwa da sauran sifofi da aka san mata masu kula da addini da su to wannan ma yana sanya wa mace daraja a aure ta to bayan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana waɗannan psychology na maza sai kuma shi ya bada shawara ya bada umarni a matsayin shi na wanda Allah ya aiko ya shiryar da mu zuwa ga shari'a ya kawar da mu daga barna da bata yace fa alayka bi dhati din ya kai musulmi wanda ke jin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi yace ina horanka da ka zabu mafi a cikin zabin nan guda hudu ka zabu mai addini in kai haka hannunka zai albarka to kun ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba maza shawara anan kuma ce ya musu umarni sai kuma ya sake kwaigawa wajen su kuma iyayen mu mata kamar yadda Ibn Majah ya ruwaito a cikin hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju, idan wanda kuka yadda da addinin sa da dabi'ar sa yazo neman diyarku ko kanwarku ko abun walicin ku, annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku auren masa da ita. Annabi yace illa taf'alu, in ba ku yi haka ba takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, za a samu fitina da barna mai yawa a bayan kasa. Annan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ambaco ta sifa ba kwata kwata, kamar yace ana auren namiji saboda kaza saboda kaza saboda kaza, sai ya ambaci sifofin da kawai su yake so a kalla. Malamai suka ce wannan yana nufin a wajen maza, to kallon wani abu wajen wannan to babban kuskure. Kiza nan bai ma tana miki cewa ana auren namiji saboda tsayin hancinsa ko saboda dogo ne ko saboda bafullace ne ko saboda ya iya magana ko saboda ya shahara, duk bai ambaci wannan ba. Sai ce kawai man tardawna dinahu wa khuluquhu. Ina fata muna ganewa. Kun ga a bangaren mace ya ambaci waɗancan, wanda yake nuna cewa babu laifi a haɗa biyu, ka nemi mai addini amma kuma ƴar gidan suwa ne, ka nemi mai addini amma kuma kyakkyawa san kowa, kana iya ka haɗa waɗannan siffofin. Amma a wajen maza sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya takaici kawai akan siffofin da ake nema, shine man tardawna dinahu wa khuluquhu. Sannan Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani ya mana misalin abin da yake faruwa game da zabi na gari ko mummuna a wajen aure da wasu abubuwa a cikin kwatance na alqur'ani da Allah yake cewa wal baladut tayyibu yakhruju nabatuhu bi idnillah walladhi khabutha la yakhruju illa nakidan ko nakdan da ana karantawa kadhalika nusarrifu alayati liqaumin yashkurun a cikin suratul a'raf. Allah yace yana kwatance yace gari mai kyau yana fitar da wato abinci mai kyau, ƙasa mai kyau idan ana noma a garin tana fitar da mahsul mai kyau ne, wanda kuma take mummunar ƙasa babu abin da zai fito sai wahala wadda babu riba. To haka aure yake, ita mace kamar iri ne ko kamar gona ce, kamar da Allah ya kwatance faɗin Allah nisa'ukum harthun lakum fa'atu harthakum an nashi'tu, wanda duk yake so ya samu zuriya ta gari da wajibi ne ya nemi mace ta gari don daga jikin tsatsanta zuriyar shi za ta fito. Wannan ita ce ka'ida ta farko jama'a, wato ka'idar kyakkyawan zaɓi wajen yin aure. To ta yiwu ya zama wani ya riga ya zaɓi iyalinsa ko ta zaɓi iyalinta, kuma daga baya ya bayyana cewa kamar ba na kirkin ba ne ko kuma kirkin bai kai da ake tsammani ba, to har yanzu zai ba a ɓata ba, sai a tashi a gyara ta hanyar ƙoƙarin wato yin wa'azi da nasiha da addu'a da kusantar mutanen kirki da aiki da ƙa'idojin da shari'a ta gindaya a cikin rayuwar auren. In Allah ya so sai kiga an samu gyara, an samu nagarta, an samu ƙarancin barna a tsakankaninki da iyalinki. Abu na biyu da yake da muhimmanci a gina gida a kansa don samar da iyalai na gari shine al-aqidatu sahiha, ingantacciyar aqida, ingantacciyar wato ingantaccen tauhidi. Saboda su ƴaƴa din nan responsibility da Allah zai tambaye mu a kansu, Allah ya danka su a hannunmu ne mu musu tarbiya su zama a cikin wato karafkar al'umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, waɗanda zai alfahari su ranar alkiyama. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin Bukhari yana cewa kullu mauludin yuladu ala alfitra, duk wani ɗa ana haifan shi ne akan lafiyayyar ɗabi'a wacce take daidai da ya karɓi gaskiya kuma ya bita. Sai annabi ya ce fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, iyayensa su ne za su iya karkatar da shi daga wannan dabi'a zuwa ga kristanci ko yahudanci ko maguzanci. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kama tantidul bahimatu al bahimatal jam'a fal tuhissu fiha min jad'a, kama yadda akuya take haihuwar diya irin talafiyayya babu yaga a kunnanta, babu kwantsa a idanta, babu gurguntaka a kafarta, sai daga baya ne take iya samun waɗannan matsalolin. Saboda haka ashe ƴaƴa din nan wato mu iyaye mu ne ke da alhakin mu shiryatar da su zuwa tafarki madaidaici, mu ne kuma za mu ɗauki ragama ko laifin lalacewarsu idan sun lalace. Shi yasa Allah madauki sake ba mu labarin cewa annabawa sun ba da muhimmanci wajen tarbiyya ƴaƴansu. Allah ya ce wasa biha ibrahimu banihi wa yaqubu ya baniya, yace mene, inna allaha astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah ya gaya mana labarin Ibrahim alayhi salam da ainihin Yaqub suna ma ƴaƴansu wasiya da cewa Allah ya yardan muku da addinin musulunci, addinin tauhidi, addini mai kakke, kar ku sake ku mutu sai kuna musulmi. Allah ya ce am kuntum shuhada idh hadara yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaik ila akhir al-aya. Annabi Yaqub yana gadan mutuwa ma sai da ya tuntube ƴaƴan shi ya ji cewa wani addini za su yi, suka ce musulunci za mu. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake wasiya ga ƴarsa Fatima da matarsa Khadija da sauran iyalan gidansa, yana ce mata ya ke Fatima ki bautata wa Allah, ki imani da Allah ki bautata mishi, ita ranar alkiyama idan baki zo da imani ingantacce ba, idan baki zo da ayyuka nagari ba, ba zan amfana miki komai ba. Waɗannan nasoshin da ire-irensu ƴan uwa masu albarka suna nuna mana muhimmancin wato kula da aqidar ƴaƴanmu, kula da imaninsu, kula da tauhidinsu, laƙana musu abin da yake shine na gaskiya game da alaƙarsu da Allah maɗaukakin sarki, sanya tsoron Allah a cikin zukatansu maimakon mu sanya musu tsoron ƴan uwansu mutane ko yayyunsu ko mu iyayensu ko malamansu na Islamiyya ko malamansu na boko. Mu sanya musu tsoron Allah wanda yake ganinsu a ko'ina, kuma ya san abin da suke aikatawa, ya san zukatanmu, ya san nasu, sai ya zama duk inda suka je, ko muna kusa ko muna nesa, ko muna raye ko muna kushewa, shi Allah rayayyen sarki ne, baya mutuwa. Shi za su ci gaba da jin tsoro, kuma dokokinsa za su ci gaba da bi. Na biyu kenan a takaice. Na uku sai kuma abin da kira shi da suna al-ilmu wal-amal. Yana da muhimmanci mu gina asasin family sinmu akan ilimi da kuma aiki da ilimi. Gidajenmu na musulmai ba za su zama akan turba ta gari ba har sai sun zama an gina su akan ilimin addinin musulunci da kuma aiki da shi. Imani din can da muka ambata kullun za ku ji ana cewa lallazina amanu wa amilus salihati, wallazina amanu wa amilus salihati. To al-amalus salihu din nan yana yiwuwa ne idan an samu ilimin menene shi, sannan sai a yi aikata shi. Wato mu cika gidajenmu da ayyuka na kirki, mu raya su da ibada, ibadar sallah, ibadar karatun alkur'ani, ibadar zikirori, ibadar koyar da junanmu ladabi na gari. Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisinsa yana cewa la taj'alu buyutakum quburan, kar ku mai da gidajenku su zama kamar makabarta inda ba a yin sallah, ba a karatun alkur'ani. A wani hadisi na sha'ila yake cewa bambancin gidan da ake ambatan Allah ake karatun alkur'ani da gidan da ba a ambatan Allah ba a karanta alkur'ani kamar bambancin mai rai ne da matacce. Saboda haka sai mu kula mu ga muna da tsarin a gidajenmu, muna karanta alkur'ani da mu da ƴaƴanmu, muna zama mu koya musu karatun alkur'ani, mu koya musu ibada, mu koya musu sallah, mu koya musu azkar waɗanda ake yi na kafin bacci, waɗanda ake yi bayan salloli, waɗanda ake yi yayin sanya sutura, azkaru da ake na in za a fita da in an dawo ku koya musu girmama na gaba da su ku koya musu ladabi da biyayya da sanin ya kamata da sauran ababe na mutunci wanda za su mai da su mutane na gari wannan shine a wato abu na uku da zamu yi tattalin sa wajen gina gidajen mu akai shine al-ilmu wal-amal ilimi na addini da kuma aiki da addinin kuma a yanzu a sa'ad da muke rayuwar nan a wannan ƙarni namu ƴan uwa masu albarka kamar da wani malamin mu yake faɗa cewa mafi yawan mutane yanzu zai wuya ya zama suna da uzuri da za a karba a shar'ance idan suka yi da suka zauna a cikin jahilci saboda saukin hanyoyin samun ilimi hanyoyin samun ilimi hanyoyin sanin abin da shari'a musulunci take ciki sun yi sauki kwarai da gaske har saukin ma ya sa abin yayi arha har ba a ganin darajarsa gashi nan akan social media gashi nan akan traditional media ga makarantu nan na addini da na boko da integrated ko ina a inda muke rayuwa birni da kauye ko ina gasu nan ana karantar da alqur'ani da sunna da tauhidi da fiqh da sira da sauran ababen da ke da alaka da addinin musulunci ga hanyoyi na karantarwa ta hanyar muhadarori da lekcoci da liqa'at da daurori iri-iri gasu nan da dukkanin local languages din mu da Hausa da Fulanci da Yarbanci da Nufanci da Zabarma da French da English duk wani yare da kake nema gashi nan idan kai ne kallo ne ga videos nan idan kai mai saurare ne ko ke mai saurare ne ga audios nan idan kai mai karantawa ne ga text nan rubuce duk inda ka buga su nan so daka akwai content iri daban-daban kowa gurgurdan ilimin sa ko shekarun sa ko bukatar sa zai samu abin da yake so don haka yana da muhimmanci mu kula da wannan abu na hudu da gaskiya babban da suke gina gida mai kyau mai nagarta akwai hibdus sir kiyaye asirin gidajen mu lil asafi shadid wannan yana daga cikin guraren da muke samun zamiya da yawa musamman ku iyayen mu mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni a hadisai daban-daban akan kiyaye sirrin gidajen ku a cikin hadisin muslim duk da yake yana daga cikin hadisan da malamai suka dan zungura a cikin sahih muslim amma ma'anar shi ingantacciya ce hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna mathalur rajuli lalle misalin mutum wanda yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilayhi zai je ya tara da iyalinsa ko ta tara da shi summa yufdi sirra sannan ya je ya bayyana sirrin ko ta bayyana sirrin annabi ya ce kamar dabbobi ne guda biyu suka hada kan titi suka yi mate to koda wannan riwaya tana da wata matsala akwai riwaya ingantacciya a cikin sunan kubra ta limamu an-nasa'i da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara mata irin haka yana musu karatu sai yake cewa na ji labarin an ce kuna zuwa kuna tona sirrin gidajen ku ko sai suka yi shiru gaba daya irin yadda kika san mutun yana yi idan an kura makareci sai aka samu ta jaruma tace wallahi innahum la yaf'alunna ya rasulullah tace wallahi haka ne ya manzon Allah wallahi da gaskiya ne ana yin wannan abu yace to ku daina ba kyau sirrin bedroom dinki sirrin mijinki da ya gaya miki wanda ba wanda ya sani sai ke sirrin kasuwancin sa sirrin matsalolin rayuwa da kuke samu duk kin ga mai ya madi da su a unguwa a islamiya kowa ta sani a gidan gaisuwar mutuwa ana ta kallon ki da kin tashi a cigaba da labarin ana zindan ki ana miki dariya ana tafawa ce kun ji wa wuya ba ta da tunani kowa ya sani a unguwa kowa ya sani a gari kai an ma wuce wannan fa kowa ya sani a duniya za ta tafi wani group na m please hide my id ta zai ta fada ta ce wallahi ni ce nake zaune da mijina yau wata uku wallahi baya mun magana daga kawai na ce zan je biki a jangi bai bani kuɗi ba na tafi ba da izinin shi ba na bi ya babata na dawo baya mun magana dan Allah shine nake nema a bani shawara ya zan yi amma please hide my id ban so a san ko ni wace ce wannan wani irin rashin kan gado ne mata suke kullun ka bude Facebook ko Twitter sai ka ga irin wannan wani kaga wanda ya baka tausayi wani ya baka haushi wani ya baka dariya wani ya baka takeici wani kaji laba kaji inda kana kusanta sai ka rankwashe ta cike wace irin mara tunani ce ina mahaifiyarki ina yab babanki ina malamin ku ta islamiya ina wurin da daura miki aure ina limamin angonku in duk sai an ji labarin waɗannan ba su isa ba sai kije kin fada a titi inda za a yi comment wajen guda dubu ana miki dariya ana zole ki ana ce miki sakarya ko a ziga ki a ce ki fita daga gidan mutum sai kin je taron zawarawa da suka kasa zaman aure su za su baki shawara in sun iya zama aure su zauna gidajen su mana galibin masu group din nan zawarawa ne fa wanda suka kasa zaman aure ba wai waɗanda kaddara ta sa auren ya mutu ko mijin ya mutu ba a'a rashin hakurin su da rashin sanin daraja aure shi ya fito da su daga gidan miji wata aurenta shida wata uku wata biyar ta rasa aikin yi sai ta kafa group tana gayyatar ku ko mata ku kawo mata labaran ku tana yadawa tana samun followers tana samun kudi ki kuma kina nan kina zaune kina jira wai a baki shawara wani irin rashin tunani ne wannan jama'a kin tona asirin aurenki kin tona asirin gidanki shikenan to sirrin mijinki yana so ki zama ki san cewa ana so ki san cewa it's a secret news labari ne muqaddas ba a fadin sa wani cikin magabata an san cewa Allah ya jarabce shi da mace mara kirki sai ana tambayen shi ana cewa algawa ta mallan ka ba mu labari mana ko zamu baka shawara yace a'a matata sirri na ce ba zan baku labarin ta ba ana nan auren bai yi ba suka rabu sai aka ce to yanzu tunda kun rabu ka ba mu labarin mai raba kuma na sai ce a'a ya zan baku labarin wata mata daban da alaka da ita kun gani suna tare bai bada labarin ba sun rabu ma bai bada labarin ba mu ko yanzu ya muke yi wata yau idan auren ta ya mutu Allah ya tsare mu kafin sati sai kin dauka ba yahudi ya ce wallahi irin abin da yahudawa suka yi ma Abdullahi dan Salam shi za ta yi jiya tana cewa khairuna wa ibn khairina ana sa shi a status ana wa kawaye barazana ko ana san ba zaki da ana an fara habaici Allah wadarin na kai lalace namiji ba dan goyo bane ai din mai suna iri kaza dama in sunan shi Sadiq a ce ai din kaji Sadiq macuci ne kuma gashi sunan shi Sadiq ne gaskiya haka zaka tijin irin wannan agun mata wata rana wata mata ta mun irin wannan tambayar wallahi mallan ka ji kaza kaza ce dan Allah kake shuru da Allah ni ma da kike tambaya ina da irin wannan matsala a gidana hakuri yake da ni ko haka na ce mata nace ni ma ina irin wannan laifin da kike cewa mijinki yayi wannan laifin ki je kawai ki ci gaba da hakuri dan haka ake hakuri to wannan da zaki gaya mata halal laifin da mijinta yake yafi naki halal kuma dama tana bakin ciki da auren da kika yi shikenan sai ta ziga ki sai ki rabu da mijin kun san labarin wata mai irin wannan kwamitin a wani gari wadda ta taso musamman ta je wani gida yin sulhu daga baya ta aure mijin kun san labarin ta ko wallahi tallahi tace to abin yaki dan haka ayi hakuri a rabu kowa in ya tafarraka yughnillahu kullam min sa'ati ta ja musu aya ashe ta anshi lamban mijin bayan wata uku kawai sai bazawara ta ga kati sai da ta fadi wallahi eh mana tace malama kin ci amana ta wallahi Allah ya kyauta nabiyar malamin ci nawa nake da shi na fatsi da magana nabiyar shine na'am ashara to na biyar da gaskiya abin da ke gyara gida ƴan uwana masu albarka iyayenmu shine girmama na gaba duk wanda ta girme ki a shekaru ko da mijinku daya ko kuma yan mijinki ko mahaifiyarsa ko makwabciya ko abokiyar zaman flat daya to ki dinga bata girman da Allah ya bata shekaru ba ƙarya bane ki girmama na gaba da ki sannan ki mutunta na ƙasa nabi yana cewa laysa minna mallam yuwaqir kabirana wa ya'rif haqqo saghirina bai daga cikin mu musulmai nagari wanda bai san darajar na gaba ba kuma bai girma bai san tausayin na ƙasa ba ki an aure ki an kawo ki wannan gidan mijinki din nan yana da ƴan uwa yana da mahaifiya yana da kanwar mahaifiya yana da wata yayarsa da mijinta ya rasu duk waɗannan sun zama danginki to karki manta ke ma fa kina da wa ko kani shi ma wata zai dauka ya kai gidanku tsakaninki da Allah zaki so irin wannan rashin mutuncin da kike ma ɗan uwan mijinki kike aiman babaki ba zaki so ba idan mijinki yazo ya taya ki wanki kin sa a status kina cewa a baban Ihsan akwai kirki wallahi kun ga soyayya da yake gwada mu amma kika ji labarin mijin wato wanki yana yi ma matashi sai kici an shanye shi a malamai kaga wannan ai awo ne da ma'auni biyu eh wannan alkairu ne bi kailaini ke an miki kin ce soyayya ne an yi wata kin ce asiri ne ke wace irin mamugunciya ce to haka ana so a girmama na gaba akan haka sai yaran taso su ma suna girmama waɗanda suka ga ana girmamawa dan haka a koya ma yara girmama mutane gaishe da mutane gaida baki mutunta na gaba wato sanya musu tunani na ganin girman wanda yake da girma sawa'un makwabta ne ɗan uwa ne dangi ne malaman su da sauran mutane barin tafi a gurguje ko na shida abu na shida na biyar ne wannan na shida kuna kirgawa ko duk da yake wannan asali ya shafi maza ne wato annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin sa yana cewa khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli annabi ya ce mafi alkhairi a cikin ku shine wanda iyalansa za su ba da shaida cewa shi mutumin kirki ne duk wanda iyalansa matan shi da ƴaƴansa da ma'aikatan gidan shi za su mai shaidan mutumin kirki to a gurin Allah mutumin kirki ne insha Allah sai annabi ya ce kuma ni nafi ku kirki a cikin iyalaina to amma shi kirki wani abu ne wanda yake mutabadal ana ma mutum kirki ne idan shi ma ya san kirki ana mutunta mutum ne idan ya san mutunci wato duk kirki da mutunci da kawaicin mijinki idan ke baki san kirki da mutunci da kawaici ba to a hankali zai janye wannan kirkin nasa da mutuncinsa da kawaicinsa sai ya nuna miki abinda Bature ne ke cewa other side of me sai yana miki ɗayan ɓangaren kowane mutum yana da dark side of his behavior amma idan ke kika nuna kin san darajarsa kin girmama shi kin san mutuncinsa shi ma sai ya san mutuncin ke girmama ki saboda haka yana daga cikin ababen da ya kamata a kiyaye shine sanin mutuncin abokin zama sanin darajar abokin zama ki dinga tauna abin da zaki faɗa ki dinga sanin yaushe ne ya kamata ki magana yaushe ya kamata ki fushi yaushe ya kamata ki yi musu yaushe ya kamata ki bada haƙuri yaushe ne lokacin wasa yaushe ne lokacin gaske akwai lokacin aljid akwai lokacin alhazal akwai mutum akwai namijin da in ba lokacin da yake son wasa bane wani jika mishi wasa zaki ya shan mari zaki ya jin bakan magana ko ba haka ba na sanu ku bi ni sanin wannan da nake faɗi abu na bakwai da gaskiya abin da suke gyara iyali suke gyara gida akwai al-iltizamu bil wajibat kowa ya kula da responsibility din shi da aikinsa aikin ki shine kece rabbatul bait kece in charge na gidan to ki zama kina taking charge din gidan da tsaftar gidan da abinci da kula da wanke-wanke da gyaran gida da komai ya zama aikin ki ya cika perfect amma a ce mijinki sai ya je ya dauko kofin da zai sha ruwa ko sai ya je ya dauko shayi da kansa a kitchen wani sai ya je ya ɗebi abinci a tukunya da kanshi wani sai ya ce ina abinci na wani sai ya kai ruwa ban daki da kanshi duke kina zaune kina ta chatting kina latsa wayanki ko kina gaban TV ko kuma kina cewa ai wallahi zaka gani zaka san amfani na zaka san amfani da irin haka wani namiji fa ya je ya dauko ruwa ya zame ya fadi ruwa ya kona mai mazaunin shi kuma ta tana jinya yace wallahi mallam kaga daga mun dan yi fada ne kawai take dauko mun ruwa tsautsayi da zai dauko kawai san tsiye zama da ni yace to shikenan ke kin gani ai ta dawo tana jinya kuma kato a tube haka ba bakin gani sai kiga kuma ki a tana dama daga baya to mu kiyaye jama'a kowa ya rike aikin sa namiji ya zama kamar da Allah ya faɗa arijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din bima anfaqu min amwalihim yana daga cikin mu kuma maza a wannan zamanin da Allah ya jarumci wasu daga cikin mu shine suke so su zama kamar mata namiji ba zai tashi ya kwazo ya fita ya nemo ya kawo ba yana jiran wai sai abinda matar shi ta taya ga mishi daga dole a raina shi dan ta samu wani dan albashinta ko tana dan wata ƴar sana'a ta ko wani kasuwanci ya sa ido akan wannan yan kudaden wani ma zai ce sai dai ki biya kudin makarantar yara wallahi sai dai ki biya ma wancan kudin makaranta a cikin kudin da kike samu to wannan lusari ne cikin maza kuma bai cancanci ma a girmama shi ba domin gashi Allah ya faɗa ya ce wa bima anfaqu min amwalihim wai da muka san maza da muna yara to wallahi maza ba sa ma so su ga kallon kudin matansu wallahi ko tafi shi samun kudi ko tafi shi albashi ko iyayenta sun fi iyayen shi kudi ba ruwan shi da abin da ta samu in ma kuma har ta saka mishi wani abu a cikin cefane to zai lissafa ma zai bashi kuma zai biya amma maza yanzu akwai ci mazame akwai maza masu kwace ATM din matansu akwai maza masu yi ma mata tsame a cikin jaka wannan aikin ga abin kunya ne Allah ya kyauta abu na takwas daga cikin ababen da suke gyara gida akwai taharril halal fi nafaqati alal ahl ya zama mu kiyaye cin halas a wajen abin da muke baiwa iyalanmu wannan ma ina ga yafi shafan mu maza wato wajibi ne akan namiji ya tabbatar da cewa abin da yake baiwa matansa da ƴaƴansa halas ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yana cewa duk wani tsoka da haram ta tsirar to wuta ta fi cancanta da ta kona shi sannan daga cikin ababen da ke sanya mai ta'addu'a ba a karba akwai cin haram da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ɗayan ku zai ta'addu'a yana daga hannu yana roƙon Allah Allah ya ki karba ta yaya Allah zai ya karba nabi ya ce alhalin kuma wa mat'amuhu haramun wa malbasuhu haramun wa mashrabuhu haramun sai annabi ya ce au ghuzziya bi haram mutumin da yasa sutura ta haram ya ci abinci na haram ya sha abin sha na haram ya zauna akan abin zama na haram in ya adda Allah ba zai karba ba sai annabi ya hada ya ce da kuma wanda aka ci da shi da haram shi yasa matan magabata suka kasance kullun suna ma mazajen su wasiya idan namiji zai fita za ta rako shi bakin kofa ta ce ya aba fulan ya mai gidana ko ya baby na da kuke cewa ko ina maka wasiya da ka ji tsoron Allah kar ka ciyar da mu daga haram fa inna nasbiru alal ju' wala nasbiru alal haram za mu yi hakuri da yunwa amma ba za mu yi hakuri da haram ba yanzu ko zaki ga mata ba su damu ba ta san irin aikin mijinta da yake amma ta ga ya zo da kuɗi wanda suka ninninka wannan harkar tashi amma ba ruwanta ba ta interrogating cewa ina ka samu wannan arzikin shikenan kawai ta miƙe kafa ta fara cin arziki shikenan Allah ya kawo arziki za a huta ashe ba a san ana cin wuta bane halal yankan kai yake ko kidnafa ne halal dan magudin zabe ne ko kudin gwamnati ne ya sata ko kudin kwaya ne yake siya da wuyi baki sani ba ko kudin riba duk baki sani ba baki tambaya ba to wannan yana lalata gida gabaki da saboda zai zama babu tsafta a cikin zukatan cin haram yana kashe zuciya ya sanya ta mutu sai zama babu alkhairi tare da ita Allah ya tsare mu abu na tara a cikin ababen da suke gyara iyali akwai addu'a addu'a da zaki dinga yi ma ƴaƴanki da mijinki rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba addu'a ce ta annabin Allah jirin addu'a da nabi Ibrahim ya yi ma ƴaƴansa da jikokinsa da zuriyarsa wannan addu'a take bin garin Makka har yanzu alkhairin addu'a nabi Ibrahim saboda haka kina tashi cikin dare idan kika yi sallah ko sanda kika yi azumi za ki sha ruwa ko sanda kike bayan sallolinki na farilla ko na nafila ko duk sanda kika samu dama ki yawaita addu'a ga iyalanki mijinki da ƴaƴanki da zuriyarki ki dinga musu addu'ar shiriya ki dinga musu addu'a Allah sai su zama qurratu ainin li walil umma ki iya bakin ki kar ki dinga musu tsinuwa kar ki dinga fadan muguwan magana ko da yaro yayi laifi kar ki dinga masa batanci ko ki dinga masa mummunan fata ce kai dai ba za ka yi azziki ba kai dai ba za ka bin ba kai abin alkhairi ba kai dai wallahi haihuwar banza ce kar ki dinga fadan wannan ko da wasa bakinki ya saba da fadin magana mai kyau bakinki ya saba da fadin magana ta alkhairi akan ƴaƴanki da mijinki ina fata mun gane wannan wallahi ku rike wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske na san da tawa daga cikin ma'anar wanda suke iyaye suke da ƴaƴa za su ba mu labarin experience inda za ta tambaye su a cikin ƴaƴanki ko ƴaƴan ƴan uwanki wanne ne kika sani yafi albarka ki binciki mahaifiyar shonir adda take mishi tasirin addu'ar mahaifiya wanda kamar yankan wuka ne kin ga ashe abun yana hannunki karki wasa da shi ki yawaita yi ma ƴaƴanki addu'a alkhairi abu na goma na ƙarshe shine kwaikwayo da mutanen kirki at-ta'assi bis-salihin wato ki kalli wata usra ko wani family wanda suka samu nagarta sai ki dauke su a matsayin model ki koyi da su ƴaƴanki su san cewa muna koyi ne da gidan wani wannan nan ba dole sai da yake rayuwa yanzu ba wani sahabi wani annabi wani babban mutum nagari ko kuma sun da suke kusa da ke gidan su wane suna da malata alqur'ani suna da mutane nagartattu sun yi karatun addini sun yi na boko ana kallon su a cikin mutane a matsayin ababan kwatance na alkhairi to sai ki dauke su a matsayin abun koyi ki sa wa yayinki tunanin cewa ina so ku zama irin su wane da su wane ne mutanen kirki a cikin al'umma ina so ku zama irin Malam Jafar ne na Kano ina so ku zama irin Malam Abubakar Gumu ne ina so ku zama irin Malam Albani na Zariya ne ina so ku zama irin su Daisi ne ki sa musu himma aliya ko mun gane to wannan yana taimakon yara ya samu psychology na himma su ga sun kawo wannan matsayin kana cika ku da dogon surutu ku fara manta bayan abin da nake faɗa saboda zance in yayi yawa ana manta bayan sa abin da faɗa wanda yake ya zama daidai ina fata Allah da kisaki ya sa albarka a cikin sa abin da yake kuma kurakurai da tuntuban harshe da karancin ilimi ina fata Allah ya gafarta mana ni da ku Allah ya sanya albarka a cikin rayuwar ku da iyalanku Allah kuma ya ba ku zuriya nagari abin da kuke nema na ilimi abin da kuke nema na nagarta da sana'a Allah ya sa muku albarka a ciki ina addu'a ta musamman ga malaman mu da suka hada wannan zama Allah ubangiji saka musu alkhairi damar da suka bamu na mu yi magana a gaban ku Allah ya saka musu alkhairi akan haka Allah kuma ya sa mu gama lafiya wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullah